بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 22 ga watan Jumadal Akhirah hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 4 ne ko 5 ga watan 1 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wanda babban malami Muhammad Ibn Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala ya ainihin wato wallafa shi kuma wannan shine darasi ko majalisi na 21 ko darasin da ya gabata dai mun shiga tattaunawa game da masail ma'ana mas'aloli na tambaya da wato aka yi da kuma amsoshin da malamai suke bayarwa game da abin da ya shafi wannan maudu'i mai matukar muhimmanci na ainihin wato biyayya ga iyaye idan za ku iya tunawa masail din na farko mas'alar da muka fara tattaunawa akan ta mas'ala ce ta isti'izan wato neman izini da sahalewar mahaifa ga da wajen aiwatar da wasu ayyuka wayanda suke ko dai na da'a ga Allah ko kuma na kashin kai inda muka tattauna akan al'amuran wato da suka shafi ainihin wato neman izini na tafiya da yana so yayi bulaguro ko yayi tafiya zuwa wani gari ko neman ainihin arziki ko neman ilimi shin wajibi ne sai iyaye sun bashi izini sun bashi dama ko kuma yana da damar yayi gaban kansa ya tafi ba tare da sahalewa ko izinin su ba to wannan mun tattauna akan wannan inda mun fara tattaunawa game da mas'alar tafiya jihadi wato wanda asalin shi jihadi fardu kifaya ne matukar akwai wa'anda za su iya daukewa mutum to yana iya saraya wajibcin yana iya saraya daga kansa to idan akwai wa'anda za su iya wadatarwa ga barin tafiyarsa to neman izini kafin ya tafi zuwa jihadin nan wajibi ne akan shi wanda zai tafi jihadi kuma wajibi ne ya nemi izinin iyayensa in musulmi ne wannan shine abin da muka tattauna mun kawo wasu hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayanda ainihin wato suke tabbatar da haka sannan akwai maganganun manyan malamai kamar mun karanta fatawar Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala inda yake cewa jihaduka fi ummika jihadun azim jihadi wajen zama da kyautatawa mahaifiyarka jihadi ne mai girma ilzam ummaka wa ahsin ilaiha yace ka lazumci mahaifiyarka ka kuma kyautata mata illa idza amaraka waliyul amri bil jihad a inda zaka bujirewa izinin iyaye sai inda shugaba ya umarce ka ko ya sanya ka cikin kunshin sojojin da za su tafi jihadi fi sabilillah to anan kuma sai ka ajiye umarnin iyaye sai ka bi umarnin shugaba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idhastum firtum famfilu to mun tattauna game da wannan matsala sannan tafiya zuwa neman ilimi ita ma tambaya ce wanda wani zaka ga ya himmantu yana da sha'awar neman ilimi kuma kila iyayensa sun zama tarnaki wajen tafiyar tasa neman ilimin to shin wajibi ne sai ya jira sun bashi izini ya tafi ko kuma tunda neman ilimi zai tafi haddar alqur'ani yake so ya yi taqiyuwa a gida yana so ya matsa daga gida ya je ya haddace a wani wuri college tafai yake so ya fahimta na addini ko wasu fannoni yake so ya gane na addini amma iyaye sun hana shi to anan ma mun tattauna wannan matsalar cewa idan ilimi ne wanda yake neman sa wajibi ne kuma ya zamanto ba zai iya samun wannan ilimin a garin su ba dole sai ya fita daga garin su ya tafi wani wuri sannan zai samu wannan ilimin kuma neman wannan ilimin wajibi ne to wannan yana da damar ya tafi neman wannan ilimi idan sun bashi izini fa ni'mahi in ba su bashi ba zai dai tafi koda babu izinin su domin neman ilimin labudda minhu dole sai ya neme shi kuma babu shi a inda suke din sai dai duk da haka ya musu maganganu masu dadi ya yi musu abubuwan da ransu zai yi dadi ya kuma gyara musu tunanin su game da wannan tafiya ta sa amma idan neman ilimi ne na mustahabbi ba na wajibi bane to wannan shine aka ce fala budda min idhnil walidai mutun yana so ya je ya yi digiri a wani gari ko yana so ya je ya karanta mass com a wani gari ko yana so ya je ya karanta ainihin wato wani fanni na ilimin mukan rayuwa to kaga wannan in dai ba wajibi bane neman wannan ilimin a inda yake kuma ya zamanto babu wannan ilimin to ba zai tafi ba dole ya hakura tunda iyayensa ba sa so ya daga daga inda yake ya tafi neman wannan ilimin wannan shi ma duk mun tattauna wannan mun karanta maganar Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala inda yake ta la yusafiru li mustahabbin illa bi idni ba zai tafi ba tafiya ta mustahabbi ba ta wajibi ba har sai da izinin ainihin wato iyayensa kuma an tambayi ulama'ul lajnati da'ima su ma suka ce hal talabul ilmil mafrud mushtaradun fihi idnul abawain am la an tambayi wannan lajina ta manyan malamai masu ba da fatawa shin neman ilimi na farilla sharadi ne sai da neman izinin iyaye ko kuma a iya tafiya ko ba neman izinin su to sai suka ba da amsa suka ce neman ilimin da ya tawakkafu alayhi sihhatu imanika imaninka ba zai zama ingantacce ba sai da wannan ilimin sauke farillan da Allah ya wajabta maka ba za su yi ba sai da wannan ilimin ato in dai irin wannan ilimin ne ya shafi aqida ya shafi imani ya shafi abubuwa na wajibai a addini a wannan bai da alaka da zaman jiran sai sun baka izini ko sun bayar ko ba su bayar ba mutum zai daga ne ya tafi neman wannan ilimi domin neman ilimi ne na farilla amma su ma lajnatu da'ima suka ce idan ilimi ne wanda neman sa fardu kifaya ne to ya nemi izinin iyayensa akan wannan neman akan wannan ilimin to wannan din mun tattauna wannan mas'alar game da tafiya ta neman ilimi ko tafiya jihadi fi sabilillah da makamantan haka sannan mun tattauna game da mas'ala ta biyu cikin mas'alolin da suke da alaka da yiwa iyaye da'a idan iyayen mutum ko ɗaya daga cikin su ya umarci ɗansa bi wajibin da yin wani abu wanda yake wajibi au mustahabbin ko wani abu wanda yake mustahabbi au mubahin ko wani abu wanda yake mubahi fa alaihi an yudi ahuma dama wajibi ne kuma suka umarce shi yin wannan wajibin ko kuma mustahabbi ne suka umarce shi suka karfafe shi akan yin wannan mustahabbi ko mubahi ne suka goyi bayan akan yayi wannan mubahi to wajibi ne ya bi wannan umarni nasu ya kuma aikata abin da suka umarce shi to sai akai tambaya shin a komai wajibi ne sai yayi musu biyayya Al-Hafiz Ibn Daqiqul Eid rahimahullah yace ba wajibi bane fa akan da yiwa iyayensa biyayya cikin dukkan abin da za su umarce shi da shi ko kuma cikin dukkan abin da za su hane shi wannan ittifaki ne na malamai ba a komai zai musu biyayya ba ba kuma komai za su hana shi ya hanu ba wannan shine abin da Al-Hafiz Ibn Daqiqul Eid ya faɗa shi yasa sai ya ce baya wajaba yiwa iyaye da'a cikin al'amuran nan masu zuwa. Al'amari na farko, idan iyayen mutum suka umarce shi da saban Allah, to anan kaga ba zai aikata ba. Ina fata an gane kusan wa'annan wannan gabar ta idan suka umarci mutum da sabo ba zai aikata ba, domin mun karanta hadisi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. To karkashin haka ba zai yi musu biyayya ba cikin abin da yake na saban Allah. Har muka karanta wata gaba da yake cewa da iyayen mutum za su umarce shi da barin wani wajibi, yin abun wajibi ne, sai suka ce ba zai ba, ba zai musu biyayya ba akan haka, tare kuma da isar musu da yayi kokarin isar musu da shari'ar Allah, yayi kokarin wayar musu da kai da ilmantar da su game da abin da yake suke kokarin hana shi din nan fa wajibi ne wanda Allah ta'ala ya wajabta masa, amma yayi kokarin wayar musu da kai ta hanyar tausasawa, ta hanyar hikima, ba da nuna munin mummunan hali ba, ba da kausa-kausan lafazi ba. Ina fata an gane. To sai malai yake cewa masalan law amarahu bi tarki faridatin aw qala lahu akhir al hajj, da iyayensa za su umarce shi da ya bar wata farilla, ko kuma suka ce da shi aikin hajjin nan da zaka je bana ka bari sai shekara mai zuwa, sai bari kuma yana da ikon da zai je a banan, amma suka ce ba sa so ya je bana sai bari, fala yu'iquhuma, ba zai musu da'a ba, ba zai musu da'a ba, domin aikin hajji wajibun alal fawr, shi aikin hajji wajibi ne nan take da an samu istida'a to ba a jinkirtawa, sai dai zai yi aikin hajjin kuma zai yi musu ihsani, zai musu biyayya, amma wannan ihsanin da biyayyar ba zai fa janye shi daga aikata wannan aikin hajji da ya kudurci niyya kuma ya samu damar yi ba. Ina jin a daidai wannan gabar in ƴan uwa sun kula anan muka tsaya ko. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala walau adarakatkum ash-shafaqatu 'ala al-ibn, inda tausayin da zai kama iyayensa, aw al-bint, ko tausayin iyaye zai kama, wato tausayin iyaye zai, wato tausayin ya zai kama iyayenta, wa qad balagha al-hulma, amma da dan da ita yar fa sun kai shekarun balaga, sun balaga, fa qala, sai iyayensu suka ce la tasuma ramadan al-an, kar ku yi azumin watan ramadan yanzu, ma ziltuma sagirai, wato sagirai, tunda har yanzu muna ganin ku kanana ne, kaman wajibin azumin bai dade da hawa kanku ba, kuma bai hawa kanku ba, nawa kuke, dan ku bar azumin nan yanzu, wa nahwa zalika, ko makamancin haka, lam yahilla da'atuhuma fi tarki siyami ramadan, bai halatta wannan dan ko wannan yar si wa iyayensu da'a wajen kin yin azumin ramadan, wa nahwihi, ba shi kadai ba ma da sauran makamantan azumin ramadan, min alwajibat, na wajibai, matakar wajibin ya hau kanka, yanzu za a yi azumi na ramadan, an tabbatar da ganin wata za a dauki azumi, mahaifinka ya ce to wani gaskiya bana so azumin nan na bana, ka jinkirta ka bari sai shekara mai zuwa. Wannan daidai yake da wancan wanda aka ce jinkirta zuwa aikin haji, kamar yanda iyaye ba su da wannan wato hurumin, to aka ba su da hurumin su hana dan su ya azumci watan ramadan, ko su hana yar su ta azumci watan ramadan, ko wani wajibi cikin wajibai. Wa min zalika, daga cikin inda iyaye ba su da hurumi, ma'ana malam yana so ya wayar da kan iyaye a lokacin da yake ta kokarin wayar da kan yaya da jan hankalin yaya da ainihin tsoratar da yaya game da wannan wajibi mai nauyi da ke kansu na biyayya ga iyaye da kyautata musu, to a lokaci guda kuma malam yana kokarin ya gaya wa iyaye akwai iya hurumin su, akwai kuma hurumin da ba nasu bane, to inda yake hurumin su anan ake ta jaddadawa yaya su yi kokarin sauke wajibin su a wannan hurumin, inda kuma ba su da hurumi to kada su dauka daya saba musu ko ya bujire musu a lokacin da suka sa shi ko suka hana shi a inda ba su da hurumi yake hanuwa, ko kuma suka sa shi yake
na fatan gane wannan shine fiqhun da malamin sa ya kawo wannan dan akar a samu cin karo iyaye su dinga ganin zan maka baki zan wannan koda an yi mutum baki a inda iyaye ba su da hurumi bakin ba lalle ya tasiri ba ina fatan gane da haka wannan ya kamata iyaye su gane dan su san iya hurumin da ya kamata su sani nasu da kuma hurumin da ba nasu ba wa min zalika aidan yana daga cikin inda iyaye ba su da hurumi har wa yau law amara alwalidani ibnahuma albaligh alaqila alqadir ala aldhahab ila almasjid idan da iyaye uwa ko uba za su umarci ɗansu kuma ɗan nan baligi kuma mai hankali kuma mai iko na zuwa masallaci Allah yusalli aljama'ata fihi su ce sam basu yadda ba ya tafi masallaci ya yi sallar jam'i a masallaci to anan min ghairi khawfin kuma ba tare da wani tsoro ba in tarzoma ake yi a gari an sa kafiyu yace sai ya fita suka ce ba zai fita ba kaga wannan kuma akwai dalili ina fatan gane an sa dokar fita to kaga anan suka ji kuma gashi ana ta jin harba a gari ana ta yi yace shi yayi ji kiran sallah a masallaci nan ne makota suka ce ba za shi ci ba to anan suna da hurumi saboda akwai tsoro amma gari lafiya lau babu wata fargaba a masallacin akan hanyarsa ta zuwa masallacin babu wani abun tsoro wala dararin babu wani abu na cutuwa da zai same shi fala da'ata lahuma fi dalika to ba shi da wato yi musu da'a a cikin hakan ba dole bane ba zai musu biyayya ba a cikin haka zai ba su hakuri ya rarrashe su himmarsa da alwalar da yayi kada ya fasa ya tafi masallaci ya yi sallar jami'i da shi ina fatan gane قال الحسن البصري رحمه الله مالن حسن البصري الله يجزي كنسا da rahama yace imma na athu ummuhu anil isha'i fil jama'a idan mahaifiyar da ta hana shi zuwa sallar isha'i a cikin jama'a shafaqatan saboda tsoro ko saboda tausayin sa tana ganin dare yayi gagarin ana sanyi ko kuma saboda tsoro tace kada yaje sallar isha lam yudiha ba zai mata da'a ba ina fata an gane yawa dan tana tausayin sa gari ana sanyi tace ba zai je sallar isha ba kuma sallar ishan nan ta kama shi ta zama wajibi a kansa baligi ne mai hankali a to wannan ba zai mata da'a ba kuma rashin yi mata da'a anan bai nuna ya saba mata ba kuma koda tayi fushi to tayi fushi ne akan abin da yake na san ranta amma ta sani cewa ba ta da hurumin ta hana danta aiwatar da wani wajibi cikin wajibai bal ma iyaye su sani abin da ya sa yake musu biyayya umarni ne daga Allah madaukakin sarki to ubangijin da ya umarni ya bi su shi kuma ya umarce shi ya sauke wasu wajibai dan haka idan wajibin da Allah ya dora masa ya ci karo da nasu to a daidai wannan lokacin an ce ya ajiye nasu ya wancan wajibin da Allah ya dora masa dan haka a daidai lokacin da ya tafi sallar isha ba rashin kunya yayi mata ba ba kuma rena ce ba ba kin biyayya yayi mata ba ina fata an gane na'am yawa to shi ma kaga wannan ba su da hurumi misali za ka ga ana samun irin haka kware da gaske sai ga iyaye su ce ba su yadda dan su ya je masallaci kaza ba kila akwai bambancin fahimta ko aqida suna ganin shi masallacin da yake zuwa ba a irin wannan aqida su suke ba suna da wata aqida sabanin aqidar wannan masallacin da aka su ce masa ai ma damar ya zama baligi to ai ba su da wannan hurumin kai ina fata an gane kawai illa iyaka ya musu hikima ya musu dabara ya tafi masallacin ba tare da sun san ya je ba ina fata an gane yawa kaga ba zai je inda yake shi kuma yana ganin aqidar ba ta mai kyau bace ko kuma sallar ba a yin ta mai kyau ko limamin bai iya sallah ba ga inda ake sallah a nitse kuma ana sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce lalle sai ya bar zuwa wannan masallacin ya je masallacin da sallah tana shan wahala a hannun limamin su ma mamun duka sanan irin limamin kuma a ce lalle sai ya je can sallah to kaga wannan shi ma yana daga cikin abin da ba su da hurumi zai je masallacin da sallarsa za ta inganta sannan kuma ya kyautata musu ya faranta musu ya musu biyayya ina fata an gane wannan ka koma zakarahul bukhari fi sahihi mu'allaqan imam al-bukhari ya ambaci ainihin wato wannan magana ta Hasan al-Basri a cikin sahihin littafin sa mu'allaqan amma ya kawo ta ne ta'liqan a mujalladi na 1 shafi na 231 wa sahha anil hasan haka wata maganar ma ta inganta daga Hasan al-Basri fir rajuli ga mutumin da ta kulu lahu mahaifiyarsa yani umma ma'ana mahaifiyarsa tace da shi abdir ya dauki azumin litinin ko na alhamis tace aje azumin nan ya dauki azumin ta dawu'i sai mahaifiyarsa tace kariya shi qal malam hasan al-basri yace li yubdir ya kariya azumin wa laysa alayhi qada'un kuma ba zai rama shi ba walahu ajru sawm wal bir kuma zai samu ladan azumi da kuma biyayya ga iyaye addinin musulunci kenan addini ne wanda yake akwai wayewa akwai abin nan kaga nan da yake ta dawu'i ne na nafila tace kariya azumin nan sai ya kariya azumin in ya kariya ba zai rama ba sannan kuma malam hasan al-basri yace zai samu ladan sa na azumi sannan kuma zai samu ladan biyayya wa idha qalat amma idan tace la takhruj ila salati kar ka fita wajen sallah kai sallar na a gida yace umma gai masallaci ana ta kiran sallah tace a ni ban yadda kaje masallaci ba gida za kai falaysa laha fi hadha ta'atun to ba ta da hurumin yayi mata da'a a wannan babu hadhihi faridatu me yasa saboda wannan sallar farilla ce zuwa sallar a cikin jami'i shi ma farilla ne to tunda zuwa jami'i farilla ne ba ta da hurumin ta ce ba zai je sallar farilla a cikin jami'i ba amma a can inda take da hurumi azumin ta dawo iya dauka tace aje aka ce aje dan ya kyautata mata ya mata biyayya ya aje azumin kuma zai samu ladan sa guda biyu ladan azumi da ladan biyayya ka koma cikin albirru wasila lil husayn ibn harb shafi na 34 wasu ila al-imam ahmad rahimahullah an tambayi imam ahmad rahimahullah imam ahli sunna wal jamaa anir rajul yanhahu abuhu anis sala ga mutumin da babansa ya hana shi yin sallah fi jama'atin a cikin jami'i fa qal imam ahmad ibn hanbal yace laysa lahu ta'atuhu fil fardi da ba shi da damar yi wa ubansa biyayya a cikin hana shi farilla an gane ko laysa lahu ta'atu ba sai yayi masa biyayya ba fil fardi a cikin abin da ya shafi farilla duk abin da yake farilla ne yin sa to koda iyaye sun ce kada da yayi ba zai musu biyayya ba zai je yi wannan abu wannan ka koma cikin gizaul albab na as-saffarini mujalladi na 1 shafi na 385 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتي نصوص أحمد وإنما غنغنو نصوص دا أكسام دا إمام أحمد تدل سنانوني على أنه لا طاعة لهما أكن شوى باللليني باء أيو إياي بيايا في ترك الفرد إند سكا أمر تتنسي يبرفر الله وهي صريحة وإنما غنى حكا تكرر في أدم ترك الجماعة a wajen kin wato barin sallar jami'i wa adami ta'khiril hajji da kuma rashin jinkirta aikin hajji wannan haka yake idan iyaye suka ce kada dan su yaje sallar jami'i zai ajiye maganar su yaje idan suka ce ya jinkirta aikin hajji bayan yana da iko yanzu suka ce ya bari sai wani lokaci to wannan shi ma yana daga cikin abin da ba zai musu biyayya ba zai je biya kudin kujera yaje aikin hajjin sa kuma wannan bai saba musu ba ina fata an gane ka koma cikin al-mustadrak ala majmu'il fatawa mujalladi na 3 shafi na 217 ga wata mas'alar abuhu yad'uhu li yajlisa ala al-harir baban sa kila irin mai mulki ne ko mai kasaita ko mai wadata ne dan haka an shimfida tufafin ko carpet na al-hariri a cikin falon uban sai baban sa ya kirawo shi domin ya zauna akan shimfidar al-hariri kuma mun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hadisi ko to sai baban sa yace yazo ya zauna akan tufafin inda uban sa ya umarce shi ya zauna tufa wato shimfida ce ta al-hariri hal yuti'uhu shin zai yi wa mahaifin nasa da'a su ila al-imamu ahmad an tambayi imamu ahmad ar-rajulin yakunu lahu walid ga mutumin da yake da mahaifi yakunu jalisan fi baitin mahaifin yana zauna a cikin daki mafurushin biddibaj wanda an shimfide ɗakin da kafet na dibaj zaben Masar nau'i ne na alharir yad'uhu kuma ga babansa yana kiran sa li yadkhula alaihi dan ya shigo wajen baban kuma ga a in ga yanayin shimfidar gurin qal imam ahmad yace la yadkhul alai la yadkhul alai kada ya shiga wajen baban gashi yana kiran sa wane amma fa ya san inda baban yake zaune ga yanayin wurin yace to kai ya shiga kila sai aka saki tambaye imam ahmad aka ce ya aba abdullah waliduhu aka ce ya baban abdullahi ba mahaifinsa fa gashi ya ji motsin sa ya kira shi ya ce wane kuma ya amsa ya ce zo kuma ya san inda baban yake zaune dibaji ne wato alhariri ne a gurin a ce kuma kada ya je waliduhu Allah ya dukula alai mahaifinsa ne kuma a ce kada ya shiga wajensa qal imam ahmad sai ya ce to idan zai shiga ya luful bisaba min tahti rijlai wa yadkhulu kaji wani aiki ya luful bisaba min tahti rijlai wato ko dai ka ce ya nannade albisab shimfidar min tahti rijlai in ta bar ma ce ko shimfidar sai tittirzo ta ya nannado ta haka ta karkashin kafarsa kada ya taka sai ya zo daidai gurin kaga ya tunkudo shimfidar ya nannado ta da kafarsa sai ya zo dan kai ya zauna akan tufafin alhariri ya kuma ansa kiran da mahaifinsa ya masa shine ya luful bisab min tahti rijlai wannan shimfidar sai ya nannado ta ya nunko ta ta karkashin kafarsa wa yadkhulu sai ya shigo a haka idan kuma shimfida ce haka in ya zo sai ya zauna a gefe inda babu shimfidar ko kuma ya nannade ta ya ninke inda take da shimfidar sai ya zauna inda babu wannan shimfidar zai amsa kiran baban amma kuma wannan umarnin na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar a zauna akan tufafin alhariri to kuma wannan hukuncin shi ma yana da ka koma cikin al'ada bu shar'iyya mujalladi na 1 shafi na 433 wa qala al-mulla aliyun al-qari al-mulla aliyun al-qari ya fada fi sharhil fiqhil akbar a cikin littafin wato sharhun fiqhil akbar a shafi na 300 yace walau kana li muslimin ummun aw abun dhimmiyun inda za a ce musulmi ne yana da mahaifinsa amma mahaifin nan kafirin amana ne ko yana da mahaifiyar nan tasa ita ma kafirar amana ce fa laysa lahu an yaqudahuma ila albay' ila albi'a to bai halatta ya raka su zuwa coci su ce wane ka zo gobe lahadi ainihin wato ka dauke mu ka kai mu coci za mu je mi service an gane ko yawa to sai aka ce baya halatta an ya kudahuma ila albi'a wannan cocin ba zai raka su ba li'anna dhahabahuma ila albi'a domin tafiyar su coci ma'asiyatun saban Allah ne wala da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq da aka di yanda zai waske ya zille ya kirka sun yayi in ma duk sun ki fahimtar zilliyar to ya fito ya ce baya halatta ya raka su saboda shi ga akidarsa ta musulunci ya hana shi akan haka domin ya zama ta'awun alal ithmi wal udwan wa amma iyabuhuma minha ila manzilihima amma idan dawo wasu ne daga coci zuwa gida sai suka ce in ka taso daga gurin aiki ka biyo ta coci ka dauko mu to anan fa amrun mubahu wannan al'amarin ya halatta domin daga coci zuwa gida ai ba saban Allah bane ina fata an gane kamar mutum ne yanzu misali ranar Lahadi ya fita yana adidi ta sau sai wani yamuri ko kuma wani ba wanda ba musulmi ba sai ya tare shi sai ya ce saban gari zai kai shi wata coci kaga ba za ka dauke shi ba amma in ya taso daga cocin zai dawo gida sai ya ce maka zuwa road sai ka dauko shi kawai tsada ka dauko shi ina fata an gane yawa saboda zuwan can saban Allah ne amma dawo wasa daga gurin wannan ba saban Allah bane dan haka abinda al-mulla aliyun al-qari ya fada kenan yake cewa idan suka umarci dan su da ya raka su coci ko ya dauke su akan abin hawa ya kai su coci ko makafi ne yayi musu jan gora zuwa coci aka ce kada ya raka su domin raka sun saban Allah ne zuwa coci saban Allah ne ba kuma zai muwafaka da su ba saban Allah an gane ko amma in dawo wasu ne fa amrun mubahun fa yajuzu lahu an yusa'idahuma a wajen dawowa yana halatta ya taimaka musu wajen su dawo gida lafiya wannan hadha idza lam ya'tada zalika to shi ma sai malan ya sauka kasa malam Muhammad Salih al-Munajjid yake cewa amma shi kansa dawo wa rako su dawo gidan matukar hakan bai zama musu al'ada ba matukar basu saba da haka ba fa in itada zalika idan ku sun saba da haka kanal musa'adatuhuma fir ruju to ya taimaka musu wajen dawowar shi ma ya kasance min i'anatihima alal munkar shi ma yana cikin taimaka musu akan munkari ya qulani tazhabu wayaruddana nazhabu wayaruddana fala'allahu idha lam yaf'al lam yaf'ala ila tsofaffi ne ila makafi ne sai suka ce masa nazhabu mu zamu iya zuwa amma wayaruddana shi kuma ya dinga dawowa da mu sai malai ya ce fala'allahu idha lam yaf'al meiwa in yake in bai hakan ba yake zuwa ya dawo da su din lam ya falakila su ma ba za su tafi din ba domin dawowa ta su sun dogara da shi ne zai dawo da su in ya zama ba zai dawo da su ba to kaga zai dakile su wajen tafiyar ke idan al'ada ce sun saba kullun sun ga yana kyamar ya raka su to sai suke ganin dawo da su din to a irin lokacin da ya zama hakan ya zama al'ada to sai Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid yake cewa to wannan shi ma ya zama kaman taimaka musu ne akan munkari tunda tafiyar kaga kai ma kenan ya zamanto kullun kwastomomin ka yan dawowa daga coci ne to kaman ka taimake su akan zuwa cocin kenan amma kawai tafiyar ka kake kana harkar sufurin ka kana adadin sahun ka kawai sai ya tare ka ya fito daga coci zai je guri kaza sai ka dauke shi wannan ba matsala amma kullun dama kana kofar coci ba za ka je a tafiya ba amma a dawowa suna biyan kuɗi da yawa sai ka je ka tsaya dan ka dinga dauko su to kaman kana taimaka musu wajen zuwa domin in ya zamanto wajen dawowa su suna shan wahala sai sun yi trekking mai nisa to wannan zai dan dinga sa musu kasala wajen zuwa dan ba zuwan ba sai mutun ya dinga tunanin dawowar to in ku dawowar ga abun hawa nan ya zama available to kaga tafiyar ma ba zai zama da wahala ba kun gane wannan fiqo to wannan shine abin da aka ce shi ma da ya kula da shi amin amin yake cewa as-su'al ga wata tambaya hal yajuzu an yashtari liwalidai wato ai hal yajuzu an ashtari liwalidid dukhan shin yana halatta in siyo wa mahaifina taba sigari wa kada amarani bi shira'ihi lahu kuma gashi ya umarce ni da na siyo masa kabusu ne na fata an gane yawa wane sai ba da kudi yace aje bakin titi ko aje wajen case din can ko shago a siyo masa taba sigari aljawab mala yace ga amsa ga wa'inda Allah ya jarabce su da iyaye masu shaye-shaye to idan ya bada kuɗi ya umarce ka kai kuma gashi an ce karka saba masa an ce kai masa biyayya to amma gashi kuma yana shan taba sai ya ce a siyo masa taba aljawab amsa la yajuzu baya halatta an tashtari liwalidika shay'an bai halatta ka siyo wa mahaifinka wani abu isti'maluhu muharramun wanda amfani da wannan abun haramun ne sawa'un kana dukhanan sawa'un taba sigari ce au afyunan ko afyum afyum wato wani abun sha ne shi ma wanda ana shan sa a bugu wani wato abun nan an gane ko kayayyakin shaye-shaye ne su ma wanda an sha su ana samun tambele da jiri yana dan daukan mutane haka to wannan shi ma kaga ba za ka siyo ba au hashishatan ko kuma wiwi an gane ko Allah ya kiyaye baban mutum ya zama dan wiwi ko kaga akwai damuwa ko yawa ko yace su yi masa wiwi au khamran ko giya au gaira zalika ko wani haka walau amara bi zalika ko da ko mahaifi yayi umarni da hakan to ba za a bi shi ba ba za a siyo waɗannan abubuwa waɗanda kayan laifi ne shari'a ta haramta su ba lima tabbata min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda abinda ya tabbata na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya da ake yi wa wani mahaluki kowa ne shi komai girman sa, komai matsayin sa, komai martabar sa, to bai isa ayi masa biyayya ba fi ma asiyatil khaliq, a cikin abin da yake saba wa mahalicci ne. Ina fata an gane. Wa qawlihi da fadin sa innama ta'atu fil ma'ruf, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin da'a ne kawai a cikin abin da yake sananne a shari'a, abin da yake kyakkyawa sananne a shari'a, anan ake yin biyayya. Wa alayka an tansahu, bal ma ba wai ka kisiyowar ba, wajibi ne akan ka kuma ka ci gaba da yin nasiha. Idan ba zai ji nasiha ka ba, ka yi kokari ka jawo wani wanda kake ganin zai ji nauyin sa, zai ga girman sa, zai ji maganar sa, ka kirawo shi ka gayyace shi yazo ya masa nasiha. Wa ta'tazira lahu, kuma ka dinga bashi uzuri, ka kawo masa hanzari, bi uslubin hasanin, da salo mai kyau, an shira'ihi, na rashin siyo masa abin da ya aike ka. Na fata an gane. Yawa, kai masa yan hikimomi da dabaru da uslubi mai kyau, da bada uzuri na rashin siyo masa. Ka koma ka karanta fatwa, fatwatul lajnati da'ima na 13, ta 13 da kuma shafi na 64. وكذلك لا يطيع اب والديه في مقاطعه اقاربه, haka bai halatta da yayi iyayensa biyayya wajen yanke zumunci da ƴan uwansa makusanta, saboda iyayen mutum ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa sun samu rashin jituwa da ƴan uwansa, wannan abun ya tsananta bisa jahilci da rashin gane addini da kuma rashin sanin hadarin yanke zumunci. Sai ga wani ya dau zafin da ya daina kula, ya dace alakar sa da ƴan uwansa, wanda wannan kuma wani sai ya tsinduma ƴaƴansa ya ce su ma ya ja layi kar su je can, ko kan wayancan su ma su zo nan, dan haka ya tsinke wannan saboda irin abin da ya faru na rashin fahimta ko rashin jituwa tsakanin su. To umarnin yanke zumunci da iyaye za su umarci dan su, ina hukuncin haka? Hada ya kawo kathiran. Ashek Muhammad Salih Al-Munajjid ya ce wannan yana faruwa da yawa, yana faruwa da yawa. Rigima ce wata, sai wani ma za ka gadar da ita yake, sai ga tun kakanni wata rigimar, ko dai akan gona ko akan dan wani abu bai kai ya kawo ba, shikenan kakanni suka tsinduma iyaye, iyaye su ma sun tsinduma yayansu, sai ga akwai alaka mai karfi ta jini, amma wayannan ba ruwansu da wayancan. Inda za ka je ka dan jingina da wayancan, ka nemi bayanin wayannan batanci kawai zaka ji. Inda wannan zaka rabe shi, ka dan cincibe shi game da wancan ɗaya bangaren, batanci zaka ji a tsakani. Shedan ya lalata tsakani. To ya kamata idan kai ka ji wannan karatun, ko da gidanku akwai wannan matsalar, to daga kanka a sa full stop. Yakunu bainal ummi wa baina ukutiha, akan samu tsakanin uwa da ƴar uwarta, au qaribatiha, ko wata makusanciyarta, su utafahumin, akan samu rashin fahimta. Wani lokaci tsakanin mahaifiyarka da ƙanwarta ko yayarta an samu mummunar fahimta, wani abu ya shiga shedan ya gifta, an samu rashin fahimta. Au bainal abi wa akhihi, ko kuma zaka ga wani lokaci tsakanin mahaifinka da ɗan uwansa ko wansa ko ƙaninsa, au qaribihi, ko wani makusancinsa, su utafahumin, an samu rashin fahimta. Wa yaqulu li auladihi, sai ɗaya daga cikin su ya gaya wa ƴaƴansa, la tazuru fulanan, ba da yawuna ba, kar ku kuskura ku je gidan wani. Wani ma yace in kuka je gidan wani ban yafe ba. Akwai iyaye masu wannan zafin hayya, kai yanda za ta ce ba da yawuna ba, in kika je ban yafe miki ba. Kar ku ziyarci wani, kar ku je gidan wani, ko kar ki je gidan wance. Au taqulul mar'a la tazuru khalatakum, ko kuma ka ji uwata ce ban yadda ba, ba da yawuna ba, kar ku ziyarci kanwata ko yayata. Shine khala, kar ku ziyarci innarku, ma'ana yar uwata kenan. Masalan, wala shakka anna hadha amrun bi qati'ati rahim, ko shakka babu wannan umarni ne da yanke zumunci. Wannan kai tsaye ya saba wa shari'ar musulunci, umarni ne da yanke zumunci. Fa huwa amrun bi munkarin, da haka wannan umarni ne da aikata munkari. Fala yuta'ul walidan, da haka ba za a yi wa iyaye da'a ba fi hadha, akan wannan. Lakin tudarihima, sai dai ka tausasa musu, ba rashin kunya za ka yi ba, ba za ka ce wannan ya saba wa dokokin musulunci, wannan haramun ne, zaka tasauta zaka tausasa musu lafazi amma kuma wannan umarnin nasu ba zaka ba eh wala tudarihima ko lakin tudarihima sai dai ka tausasa musu shine almudara wato ka tausasa musu ka tausasa fatadhhabu ila haula alladhina nahawka ka tafi wajen wa'ancan da suka hana ka an ziyarata him da ziyartar su wata zuruhum khifiyatan ka dinga zuwa ziyartar su a boye shikenan ba kaga anan kana nan kana ta ainihin wato tausasawa sannan ka samu dama sai kawai ka je ka ce nazo ne mu gaisa da ku ka gaishe su min gairi an yashkura walidani bidhalik ba tare da sai lalle iyayen sun san da haka ba na fata an gane ba sai iyayen sun gane haka ba fatajma'u bayna tahsilil maslaha wa dar'il mafsada kaga ka zama wato mai hikima kana da hikima da wayo domin ka hada tsakanin tabbatar da maslaha da kuma tunkuɗe barna yanke zumunci barna ne ina fata an gane kyautata wa iyaye kuma mai maslaha ne to sai ka hada tsakanin maslaha da kuma tunkuɗe mafsada su dai kana nan kana musu biyayya ba dai ka zuwa wajen wani ya ba na zuwa kenan kawai yawwa yawwa Allah ya ma albarka ka ce amin amma an ka zage kuma sai ka tafi ka je ka gaishe su kai zumunci da ƴan uwanka na can duk ka sadar da zumunci da su dan kaga wannan mafsada da ake so a saka a cikin takatun kuɗi ta sannan maslahar kyautata musu da farantawa iyayen ita ma ka tabbatar da ita wannan ka koma cikin al-liqa'u ash-shahri li ibn Uthaymeen a wato mujalladi na abunnan ko abunnan na 58 shafi na 32 bi tarqimi shamila in ka koma a cikin wato nambobi irin na maktabatu shamila fata'atul walidain fil ma'ruf wajibatun yuwa iyaye biyayya cikin abinda bai saba wa dokokin Allah ba wajibi ne ala waladaihima akan iyayen su malam ya amura bi ma'asiyatin matakar iyayen nan ba su yi umarni da saban Allah ba fa idza amara bi ma'asiya idan iyaye suka yi umarni da saban Allah fala ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ana sake tunatar da kai a matsayinka na da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi wa wani abun halitta biyayya cikin abin da ya saba wa mai halitta fa idza amara alwalidani waladahuma idan iyaye suka umarci ɗansu bi fi'ili ma'asiyatin da aikata wani aiki wanda yake sabo ne min shirkin billahi azza wa jal kamar yin shirka da Allah mai girma da ɗaukaka aw shurbi khamrin ko suka umarci ɗansa da shan giya aw sufurin ko suka umarci yassu da shiga ta tsiraici shine sufur suka umarci yassu ta dinga shiga tana daddame jikinta ba sa son ta dinga sa hijabi aw tashabbuhin bil kuffar ko suka umarci ɗansu da kamanceceniya da arna minal yahudi wan nasara daga yahudu da nasara wa gairihim da wasunsu wa nahawi zalika minal ma'asi da wanin haka na nau'o'in sako au amaral walidan ko kuma iyaye suka umarci waladahuma ɗansu bitarki fardin da barin wata farilla minas salawatil khams al mafruda na barin salloli guda biyar na farilla au adami ada'iha minal banin min albanina fil masajid ko kuma su ce ba su yadda ba ko rashin bayar da wayannan sallolin farillar a ginannun masallatai ga masallaci da aka gina shi domin yin sallah su ce ba su yadda ba mutun ya je masallaci sai dai ya sallasa a gida wa nahawi zalika da makamancin haka mimma aujabahu Allah na irin abubuwan da Allah ya wajabta ala ibadihi akan bayinsa to fa innahu la yajuzu lil waladi da'atuhuma to a irin wannan baya halatta ga daye wa iyayensa biyayya fi shay'in min zalika a cikin wani abu daga cikin abubuwan da kaji an ambata wa yabqa lil walidaini alal walad haqqus suhba bil ma'ruf abin da ya rage na haƙƙin iyaye akan ɗansu shine zamantakewa da su da kyautatawa wal birr da nagarta da biyayya min gairi da'atin fi ma'asiya ba tare da yayi biye musu yayi musu da'a ba cikin abin da yake na saban Allah aw fi tarki wajibin ba tare da yayi musu biyayya ba cikin umarnin da suka bashi na barin wani abu wanda yin wannan abun wajibi ne ka koma cikin fatwar lajina ad-da'ima wato a mujalladinta na 25 shafi na 133 ya amuruhu abuhu babansa ne ya umarce shi an yusafi habnata ammihi da ya dinga musafaha da cousin dinsa baban dan boko ne bature ne an gane ko yayi rayuwarsa a Ingila ko a Rasha gaisawa da mace ba wani matsala bane da haka yana ganin tsauran addini ne yar uwarka ta miko ma hannu ka kike karba da haka sai ya ce ya ta baka hannu ka karba muna ku gaisa da ita sai baban sa ya umarce shi da ya gaisa da yar baffansa kaga yar baffanka ai ba muharrama ka bace akwai aure tsakaninku an gane ko to shine sai ya ce baban sa ya umarce shi an yusafi habnata ammi yace yayi musafaha da cousin dinsa yar yar ainin wato ammin sa fa hal yajuzu lahu zalika shin ko hakan yana halatta tunda dama akwai yan uwantaka kuma sannan ga umarnin uba an gane ko la yajuzu lahu zalik mala yace hakan bai halatta ga ainihin wato da li anna musafa habnata ammihi ma'asiya domin yin musafaha gaisawa da yar ammin sa wannan saban Allah ne babu wata wayewa gidadanci ne da kidahumanci ya saba wa wayewa irin ta addinin musulunci ita kuma wayewa in ba ta addinin musulunci bace to kidahumanci ce ba wayewa da haka ba za ka zo kawai ka ce aya kawai sha ka dinga gaggaisa za ka ana yin haka ko kawai in yazo yayi gansu duk a zazzauna kawai sai dinga gaggaisa su duk sai ya gaggaisa da su wannan saban Allah ne haramun ne abinda mutun yayi ko da akwai umarnin iyaye a cikin yin hakan saboda rashin gane addini da suka yi to wannan baya halatta daye musu da kan haka wala ta'ata fi ma'siyati Allah domin babu biyayya cikin saban Allah ala abu umar ibn abdul bar abu umar ibn abdul bar an-namari rahimahullah yace ajma'ul ulama malaman musulunci sun hadu ala akan anna man amara bi munkari cewa duk wanda yayi umarni da aikata wani munkari la talzamu da'atu yi masa da'a ba lalle bane wace ko uba ballantana kuma wani wanda ba su ba duk sanda wani yayi umarni da a aikata munkari to yi masa da'a koda kafin yayi umarnin lazimi ne yi masa da'a to yanzu wannan umarnin da ya bayar na'a yi sabo ko a aikata munkari to yanzu babu lazimci babu tilastin yi masa da'a qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka yace wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan Allah madaukakin sarki yace wa ta'awan ku yi taimakekeniya 'alal birri akan ayyukan da'a ayyukan nagarta wa taqwa da kuma tsoron Allah wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan amma kada ku yi taimakekeniya akan abin da yake na al-ithmi laifi wal udwani da ketare iyaka duk abin da yake ya shafi sabo da ketare iyaka karka sa hannunka karka ba da gudunmawar ka wajen yin sa suratul ma'ida aya ta 2 a koma cikin at-tamhid na ibnu abdul bar mujalladi na 23 shafi na 277 fano bayyinu li abihi al-hukma bi adabin fayubayyinu li abihi dan haka shi da sai kokarin wayar da kan mahaifinsa al-hukma hukuncin abin da ya umarce shi bi adabin amma cikin ladabi da ba ta gani sai dan yayi kokarin wayar da kan mahaifin da yi masa bayanin hukuncin wannan abin da ya umarce shi cewa wannan abun haramun ne wannan abun saban Allah ne kuma Allah madaukakin sarki ya ce kar a yi wa wani abin biyayya wajen safa masa sannan kar a yi taimakekeniya wajen yin laifi da ketare iyaka wa annahu la ta'ata fi ma'siyati Allah ya ci gaba da yi wa mahaifinsa bayanin cewa babu biyayya a cikin saban Allah ana yin biyayya ne fil ma'ruf innama ta'atu fil ma'ruf abin da yake bai saba wa dokokin shari'a ba anan aka ce ayi biyayya amma duk abin da yake ya ci karo da shari'ar musulunci to fala da'a wala yajuzu li an usafi habnata ammi a karkashin haka ne yasa bai halatta in yi musafaha in yi hannu da wato yar baffa na ma'ana cousin dina ke an gane ko muna da lokaci minti da to sai mu tsaya daidai wannan gaba za mu tashi kan wannan gaba ta amuru walidatuhu bi takasiri lihiyati fa hal yudiquha iyayen da ba sa so ka tsaye da gemu baban sa ta ce wannan gemu baban ka ma bai tsaye da gemu ba ya za ka ka kafa wannan gemu da haka ka aske wannan gemu to shin mutun zai bi mahaifiyarsa zai bi ta akan sai ya share gemun sa ko kuma yaya to za mu karanta darasi na gaba insha Allah.
wannan makaranta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuba harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk